na sai city kafin ka tafi ka tambaye ya kiliya daren alhamdulillah rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala khatamil anbiya wal mursalin nabina muhammadin ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh iyayena mata a wannan gari mai albarka garin Kumo Akko local government jihar Gombe Nigeria a wannan masallaci Masjidul Ansar Kumo barkamu da asubahi barkamu da sake haduwa dan ci gaba da darasin mu na musamman a watan Ramadan darasi na iyaye mata yau 4 ga watan Ramadan shekara ta 1444 hijriya wanda shine ya dace da 26 ga watan 3 shekara ta 2023 miladiya muna darasi na biyu mai suna ki gaya wa mijinki yau ma zan ce da ke ki gaya wa mijinki na shida cewa fa ba wani gidan da bai da matsala ki gaya wa mijinki babu wani gida a duniya da bashi da matsala kenan ba sai iya gidanki kadai ba idan kowane gida akwai matsala suka yi hakuri me yasa mijinki shi bai zai hakuri da ke ba babu wani gida da ba a samun sabani har gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine babban gida in dai ta dalilin zaman aure ne to dole sai an samu sabani ko an ma samu sabanin hatta a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kun san a gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya ja kunnan matan annabi cewa idan ba su daina abinda suke yi ba Allah zai sake su idan har matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi masa laifi Allah ya mata fada to yanzu ke mijinki ba zai yi hakuri ba yayin da kika masa laifi Allah da mai girma da daukaka ya ja kunnan mata annabi sallallahu alaihi wasallama duk da matsayin su da darajar su da daukakar su da cewa su mata annabi ne amma ya gaya musu in ba su daina abinda suka yi na kuskure ba to zai sake su da kansa ba wai annabin ma ya sake su ba asarabuhu in talaqa kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna ko a wata ayar an yubdilahu azwajan khairan min kunna ubangijin sa mahaliccin sa Allah zai sassake ku in talaka kunna idan ya sake ku shi annabi din Allah zai canja masa wasu matan da sun fi ku alheri lokacin da annabi ya kaurace wa iyalinsa wata guda a gidansa baya shiga kwana ba a raban kwana duba daraja annabi duba matsayinsa amma matansa sun yi wani abu ya ladabtar da su sai da ya wata guda baya kwana a ɗakin kowa a cikinsu ashe wannan ya nuna ɗabi'ar mace dole ne a yi haƙuri da ita manzo Allah ya ce innal mar'ata khuliqat min dhila'in a'waja ita mace an halicce ta ne da ƙashi karkatacce وإن أعوج ما في الضلع أعلاه كشين دي فكوان كشي كركتا شين كشين حكر كري نسمع تو دي إرم ونن كشين حكر كري كركتا شي نسمع دي شي أكهالي شي أمتشي وإذن أنونا مكا دبيئر أمتش بائري ديباني دي دبيئر دانميجي yanayi ya mace ba iri ɗaya bane da yanayi na ɗan namiji ki ga mijin ki cewa annabi da ya kaurecewa matansa wata guda ba ya dawo ba ai ya dawo har Aisha take ce da shi yau ai baka cika wata ba sai ya ce ya Aisha inna shahara shi wata a musulunci hakaza wa hakaza sai yace wa hakaza sai nade daya ma'ana yana nufin ai wata kwana 10, 10, 2, 9, 29 ne yanzu ke duba dabi'a irin ta mace annabin da yayi wata guda baya nan yayi kwana 29 ranar da ya dawo sai aka ce masa ai bai cika wata ba ai sauran kwana daya ai gwande ya kammala amma bai yi fushi ba sai ya dawo gidansa a haka da aka ke ma mijinki ya kamata ya zama mai hakuri ki gaya masa sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana raye a gidansa an samu matsaloli kun san cewa a gidan manzon Allah matansa ana samun musu da jayayya a tsakaninsu kamar irin yadda ake samun musu da jayayya tsakanin kishiya da kishiya a wata riwaya an taba samun sabani tsakanin mata annabi sallallahu alaihi wasallam sai da suka yi jefe-jefe ma da tuwo wannan ta dauki marar tuwo ta jefa wannan wannan ma ta dauka ta jefa wannan ko wani abu makamancin tuwon wani dai na abinci haka yau dai abun ya zama muku sabon abu ba koko wannan dabi'a ce ta gidaje na aure wanda duk bai karanta halin mata ko dabi'un mata ba shine idan sun yi wani abu sai wannan abun sai ya bashi mamaki kuma ya dauki mataki da gaggawa amma lamarin mace yana buƙatar haƙuri annabi ya zo ya sulhunta su a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama sai da matan suka samu rabuwar kai tsakanin su kungiyar da suke bangaren goyen bayan nana Aisha Allah ya yarda da ita wannan wani ta ɗebi wasu mata suna goyen bayanta akwai wani bangaren kuma da suke goyen bayan suna na Hafsa sai a zauna a yi ta mitin wata rana aka yi mitin duk a cikin mata annabi aka yi mitin waɗanda ba sa goyen bayan Aisha suka ce su ba su yarda da abin da ake ba a gidan nan menene ake a gidan wai me yasa sahabbai idan za su kawo kyauta sai a bari sai ranar girkin nana Aisha aka kira nana Fatima aka ce to ga sako ki je ki ga babanki abinda ake mana a gidan nan ya ishe mu mu mun gaji Aisha ita kadai ce mata a nan gidan yaya duk lokacin da za a kawo kyauta sai dai ta dakin Aisha za a kawo ranar girkin ta ki ga yawa mahaifinki a gyara mana wannan nana Fatima ta je ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta sanar da shi gashi abin da ya faru sai yace da ita ya Fatima kina so na tace eh yace to fa ahibbi hadhi ki so Aisha annabi ya mata bayani cewa shi ba da izinin sa ake wannan bai ma san ana yi ba sahabbai ne kawai suke zaben lokaci da ya dace a wajen su da ra'ayin su sai su kawo abin da za su kawo. Amma duka wannan ina so in shaida muku ya iyaye na mata, manzo Allah a matsayin sa na babban namiji abun koyi da ya buga mana misali a rayuwa, yayi hakuri ya zauna lafiya da iyalin sa. Da aka ki ga yawa mai gidanki babu wani gida face akwai mushkila a cikin sa. Ai da man namiji an ce ya zama namiji ne saboda zai iya daukan nauyi, ya dauki nauyin masara, ya dauki nauyin kayan cefane, ya dauki nauyin zafin kai da matsalolin mata, ya dauki nauyin larurorin ƴaƴa na tarbiya, ya dauki nauyin gida da biyan bukatu na gida, ya dauki nauyin ƴaƴa da jikoki da almajirai da ƴan uwan mata da dangin su, ya dauki nauyi, ya dauki nauyi. Ai namiji ya zama namiji ne saboda zai iya daukan nauyin wannan, shi yasa aka ce shi namiji ne ba mace ba. To me yasa yau mazajen mu ba su da hakuri? Abu na bakwai, ki gaya wa mijinki Allah ya ce a yi hakuri da ke mai gidana, Allah ya ce ka yi hakuri da ni, ka yi hakuri da zamantakewa da ni. Amara Allahu bis sabri ala zawjati wa mu'asharatuha billati hiya ahsan. Koda ku baya so ya yi hakuri, tunda Allah ne ya ce a yi hakuri. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كذونا دما تنكو هنيا سننيا ككياوا الشريعة هقولي كودكي تيمكاوا أفوا. Idan kun ki wani abu na matanku ko kun ki su da sannu, za ku ki abu kuma Allah ya sa alheri mai yawa a ciki. Yanzu nan fa Allah ne yake faɗa zai iya yiwa ka ki matarka, amma kuma Allah ya zuba mata alkhairai a kanta a cikinta. Zai iya yiwa kana fushi da matarka, wa yaj'al Allah fihi khairan kaseera, idan kai hakuri. Wataƙila matarka tana da yawan bacci, karka sake ta saboda wannan. Yi haƙuri ka koya mata tashi da wuri, ta rinƙa yin sahur, ta rinƙa yin abincin sahur akan kari akan lokaci. Wataƙila matarka tana da ƙarancin ladabi, bata iya magana ba, haka ka ɗebo ta, bata gama samun tarbiya a gidan iyayenta ba, dan wani lokacin ba laifin ƴaƴan bane ba. Sau da yawa ƴan matan nan da ake auro su, wallahi wani zubin ba laifin su bane, laifin iyayen su ne mata da basu yi musu tarbiya ba, basu koya musu ba. Ya yarinya za ta yi ta tashi a gaban uwa ballagajajjiyar uwa, wadda bata iya koya wa ƴarta magana ba? Alhali dole ne a koya wa yarinya yaya ake magana da miji. Kina zare min ido, baki sani bane? Ai shi miji ba a magana da shi a haka, ba yanda ake magana da kawa ake magana da miji ba. Mamanki ta gaya miki, ba yanda ake magana da makociya ko kishiya haka ake magana da miji ba. To uwarta bata koya mata ba, kawai dai an ganta ta girma, ita ma ta cika ido, an dan kawo dan abun da aka kawo aka lallaba, aka je aka kaita, ta je ce ta gane wa mai gidanta azaba. Wataƙila uwarta bata koya mata cewa in an yi aure ana bin miji, ai masa hidima, a girmama shi, a gaishe shi in gari Allah ya waye. Uwarta bata koya mata ba, dan ko ita ma yarinyar lokacin da take gidanta bata gidansu bata gaida uwarta da ubanta. kuna tare da ni? Ai da yawa yau daga cikin ƴan mata ba sa gaida iyayensu. Tawayi gari a gaban uwarta da ubanta ba za ta je ɗakin ubanta ta tsuguna ta ce baba ina kwana ba. To yanzu ya ni yadda ba ta gaida uwarta da ubanta ita ce idan ka auro ta ta zo gidanka za ta gaishe ka? Bata koya ba bata iya ba. Duk wanda ya dauki bijimin da ba a koya masa noma ba ya kai shi gona komin girman bijimin nan komin kyansa zai sha mamaki. Wannan bijimin maganin sa wuka. Da ka shesa hatta dabba sai an koya mata abin da za ta yi. Duk wanda ya dauki kare da bai koya masa farauta ba ya tafi da shi wajen farauta. To karen nan zai masa barna in ya kamo dabbar farauta cinyewa zai yi saboda bai zama muallam ba bai zama an koya masa ba. Duk wanda ya auri ya yarinya budurwa saboda kyanta da ya gani a titi da rawar kanta da giggiwanta da kada kanta dan ƴan mata suna da rawar kai da giggiwa da kada kai ya dauko ta bai binciki tarbiyyarta ba to yayi hakuri da abin da zai je girba a gidansa. Akwai wadda wanka ma ba a koya mata ba wanka ita abin da ta iya kuskure ma ko ba haka bane ko in rufa asiri kan na tona wai kun ji kar a tona ashe haka kuke fitowa ba kwa watsa ruwa. Wani ya ce ƴan matan zamani ka gansu a titi fes 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 amma ta ciki ko daddawa iyakaci ba watsa ruwa ba wanka. Idan kika kuskure kika je gidan mijinki ba kya watsa ruwa ba kya wanka kin shiga uku. To irin wannan abuwa dole ne namiji sai yayi wannan tunani ya zama mai hakuri idan Allah ya kawo masa ya mai irin wannan dabi'ar ya tare nanta. Da haka ki ga mijinki ya hakuri dake Allah ne yace ai hakuri. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yafruk mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhara. Hadisin Imam Muslim hadisi ne 1469. Mumini baya kin mumina yar uwarsa. La yafruk mu'minun mu'mina mumini bazai kyamaci yar uwarsa musulma mumina ba kwata kwata. Mutun ce kai ai mutun ne kai ita ma mutun ce musulma ne kai ma musulmi ne. Duk inda yarinya ko matar aure ko bazaura da ka aure ta ta kai in ka kai ta gidanka to a dole wata rana in tana da wani hali mara kyau wata ran kuma za ta yi mai kyau. Ba a taba samun mutum 100% ya zama mutumin banza ba bai da hali mai kyau kwata kwata ba a taba samun haka ba. Dole wataƙila za ka kyawawan halayenta yarin jayi munanan halayenta. To ko a kiyawa ne mutum ya je aka tarar da zunubinsa da ladansa ladan yarin jayi zunubi ko da kwaya ɗaya ne ai aljanna Allah yake bashi. To me yasa mazaje yau dan matarsa tana da wani hali mara kyau bai zai rike ta ba saboda kyakkyawan halin nata yayi hakuri da munanan halin? Da ka ki sanar da mijinki yayi hakuri da ke kuma Allah ne yace Allah ne yace ai hakurin da ke ma'ana ya gane cewa umarni ne na Ubangiji tabaraka wataala yin hakurin da zai yi da ke. Manzo Allah ce idan mumini ya kyamaci wani hali na matarsa to sai kuma ya so ta dan wani halin. Misali mace ce mai yawan fushi amma kuma tana da iya abinci. Allahu akbar. Wato ina jin mafadaciya ce amma ta san ta iya abinci. To wani yana rike ta saboda me? yana rike ta saboda iya abincin nata, wata kila mace ce mai yawan fita unguwa amma kuma akwai sallar dare da karatun Qur'ani, to sai kai kokari ka rage mata yawan fitan, ka so ta ka kaunace ta dan me dan yawan sallar ta da karatun Qur'anin ta. Wata kila mace ce tana da rauni akan kulawa da tarbiyar yaranta, tana da sakaci, akwai matan da dabi'a su ne sakaci ne da su akan kula da yaro, to amma kuma akwai yawan azumin nafila, to sai kai hakuri ka rike ta dan ibadarta da yawan azumin nafilanta, ka rike ta ta zama matarka wannan jari. Dalili akan haka, wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki Nana Hafsa. Kin san waye Nana Hafsa? Nana Hafsa yar gidan Sayyidina Umar. Annabi ya ce na sake ki, ki tafi gidanku. Hafsa bint Umar, Allah da kansa ya aiko malaika Jibrilu yace ka je ka gaya wa manzon Allah falyurajiha ya mayar da ita, fa innaha kanat sawamatun qawwama, ya mayar da ita dan Nana Hafsa mace ce mai yawan sallar dare, mai yawan yin azumin nafila. Wala Allah annabi ya ga wata dabi'a ne a wajen Nana Hafsa, sai yace ya sake ta saboda wannan dabi'a, amma ku duba Allah ya sama mata matsayi aka ce ta koma a mayar da ita gidanta saboda me yawan ibadarta, sallar dare da kuma azuminta na nafila. Malamai suka ce duk matar da take so auren ta yi dade a gidan mijinta, to ta yawaita azumin nafila tana addu'a akan mijin nan, kuma ta rinka yawan tashi da daddare tana kiyamul laili. Wannan wani sinadari ne da zai sa auren ki ya dade, koda yazo zai sallame ki idan ya tuno ga kiyau ya ganki kina ta kuka kina sallah da daddare, zai ce kai bazan rabu da wannan mata ba saboda mace mai ibada. Kuma zan gaya muku gaskiya wani sirri, galiban maza wallahi suna son mace mai ibada, wannan wani sirri ne zan ba ku shi kyauta. Galibin maza, majority na maza suna son mace mai yawan sallah akan lokaci, mai yawan azumin nafila, mai yawan karatun Qur'ani. Zaki ga mutum ko abokanansa in an hadu ana hira zai ce ka aini matata sai dai in ganta tana sallah da daddare, aini matata azumin nafila sai na rike hannunta na ce ta hakura ta huta. Mallan irin waɗannan mata jari ne, irin waɗannan mata alheri, duk wanda Allah ya bashi yarinya mai irin wannan ɗabi'a ina masa murna ya auri ƴar arziki mai sallah, mai karatun Qur'ani, mai ibada, insha Allah wannan mata ba za ta kauce ba. Koda tana da wani hali wanda yake mara kyau, to in Allah ya so ya da wannan ibadar zai gyara mata halinta. Ki gaya wa mijinki na takwas, ki gaya wa mijinki abu na takwas, cewa Allah ya hana zaluntar mace. Allah ya hana zaluntar mace. Mai gidana karka zalunce ni, ba ni ba ma karka bari abokinka ya zalunci matarsa. Ba a zaluntar mace biduni sabab. Allah ya ce fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila inna allaha kana aliyan kabira. Matukar mace ta yi maka da'a, to shikenan babu wata hanya kuma da kake da shi na cutar da ita. Ba ta maka da'a ba, ba ta maka biyayya ba, to meye na shiga hakinta? Maza ku shaida cewa duk wanda yayi aure ya zalunci mace, shi ma sai an zalunci yarsa. bayan ya aurar da ita, yana kabari ko yana raye? Mada ku shaida, ku shaida ya ku maza masu cutar matansu, duk wanda ya cuci matarsa ya sani cewa ya bude kofar da shi ma sai an cutar da yarsa. In ba shi da ya kuma ɗansa namiji zai auri wata ta cuce shi. Ita rayuwa abinda aka tabbatar, duk abinda kai wa dan wani sai an yi wa danka. Da aka kwantar da hankalinku, ya ku mata da ake zalunta ku, ku yi haƙuri ku fifita zaman auren, ku yi haƙuri ku fifita kulawa da tarbiyyar ƴaƴanku a gidajen mazajenku, shi yafi a yi saki. Ku yi haƙuri ku rufa wa kanku asiri, ku zauna a gindin aurenku, shi yafi mace tete yawo a ce mazawara ce. Ki haƙuri, rayuwar zawarci ba daɗi wallahi, amma in baki gane karatuna ba, tambayi bazawarar da take kusa da ke, za ta gaya miki irin halin da zawarawa suke ciki, musamman da wannan azumin. Kowace mace za ta je ta girki, zawarawa ku yi haƙuri, mun biyo ta kanku sai haƙuri, ta yi girki, ta gyara wa mijinta da ‘ya’yanta su ci su more, hankali a kwance. Amin. amma ke bazawara kina nan kina tunanin yanzu baban ummi yana tare da wata, yanzu baban baby yana tare da wata, tana can tana masa hidima, ni kuma gani anan ina ta fama da ƙanne na, muna ta rikici, ko ina ta rikici da uwata. Wata bazawara ta kira ni tace, tana kuka, tace mallam yau babana ya ce wallahi ba zan masa azumi a gidansa ba, sun hade mun kai, sun kore ni, sun ce in zan je in nemi tsohon mijina mai sulhunta in koma, ko in je in nemo mijin aure daga nan kafin azumi, bai fi wata ɗaya ba ta gaya mun. Tace wallahi, ya ce wallahi sai ya zubar da kayana, ba zan masa azumi a gida ba. To ina jin dattijan ne ya gaji da ciyarwa ne. To ɗaya daga cikin illar zawarci da mata ba sa ganewa, wallahi iyayenka ma sai sun ji ka ishe su, wasu ba duka ba. Nace me ye kika yi haka? Tace wallahi mallam aure na ne ya mutu, mijin kuma bai da mutunci, kuma shi fa bai dawo ba, ba fa shi ya neme ni yace in koma ba, wai ni in je in nemo shi, wai in bashi hakuri ya mai da ni. Ubana ya ce sai na koma. Wallahi wannan shi kansa uban ya zalunce ta, kuma ba daidai bane mutum ya kori yarsa daga gidansu, wai ya ce wai ta fita ko ta yi aure ko ta kawo miji. Shi mijin nan kam ya lambello ne da za a je kan wheelbarrow a sayo shi a kawo shi? Mijin ina ce sai ya zo. To idan bai zo ba, zuwa za a nemo shi a ce zo yaka gani, ai ba haka ake yi ba, ai mace ita ake zuwa a neme ta. Nace ki hakuri ki zaman ki, in wata Ramadan din yazo kake fita, in ya kore ki ki zaman ki, ce wallahi baba ba inda zani gidan umana ne. Ya gama duk zage-zagen da zai ki, ce Allah baka hakuri, gida dai ina nan, gidan babana ne. A to ina za ta je? Ba inda za ta je, dan me babanta zai kore ta ta yadda ta koru, wanda ba akan gaskiya shi ma yake. Zaman ki ki ta kuka, in ya fita unguwa ki dawo abinki. Na san dai uwa ba za ta kore ki ban, Allah ya sa yadda zai yi wahala, amma uba watakila matar kishiyar uwa ta zuga shi zai iya kore ki. To duk wanda yana daga cikin matsaloli na zawarci, ga dan zama zaman hakuri, ba a samun abin da ake so. Wata bazawara kullun sai ta yi wanka, ta yafa dan gelanta, tana tafiya tana bin titin unguwarsu, ta je ta dawo sai ka ce mai Safa da Marwa kin gamu da aiki wallahi. maza yanzu ba zaurawa suke kallo ba, ƴan mata suke nema. To kin ga duk ba dadi. Sai ta yi wata dabarar da za ta nuna ita ba mai aure ba ce. Yanzu da yawa wasu zaurawan hijabi ma wallahi ba sa sawa. Wai tabbi kaje ka sa hijabi a ce da aurenka? A'a haba. Ki saka hijabi, Allah zai kawo miji insha Allah. Da haka karki bari aurenki ya mutu ƴar uwata. Ko da mijin yana zaluntar ki, ba kowane zaluncin miji ne mace za ta ce ta kashe aure don shi ba, don yawanci mazan suna da zaluncin. Akwai masu duka, zalunci ne haka, kurin mutum ya dauki abun duka ya ta dukan matarsa, wannan ba daidai bane. Duk da Qur'ani ya ce wadribu hunna, amma ba irin dukan da maza suke wa mata a wannan lokacin ba. Wancan dukan Annabi ya ce na ladabtarwa ne, in fushi an yi fushi rai ya baci, dukan da bai zai karye kashi ba, dukan da bai zai zubar da jini ba. Akwai waɗanda ba sa ciyarwa, zalunci ne miji ya ajiye mace baya ciyar da ita. Wata adibi biljuwa, akwai masu azabtar da matansu da yunwa, ya kiya kawo na rana ballantana na dare. Mace ta zauna ba ta da aiki sai dai da taji mai rake yana a sai rake, sai ta ce a yanko mata na 10 ko na 20, shi za ta sha ta hada da gyada tai maleji. Haba, wannan zalunci ne. Ki ga namiji ya dauko mace cikin kumarinta da ni'imarta, ba alaman yunwa a fuskarta a jikinta, amma tunda yana mata azaba da yunwa duk ta canja. Da kyakkyawa ne yanzu ta zama mummuna, saboda yunwa yana sa mutum ya canja kama. Azaba mijinta yake mata da yunwa. Maza ya kamata ku ji tsoron Allah, wajibi ne ku ciyar da iyalanku, ku ba su ci, ku ba su sha, ku ba su sutura mai kyau daidai gwargwado, ku kula da lafiyarsu, ku kai su asibiti idan ba su da lafiya, a sai musu kayan da za su inganta jikinsu, su mutunta kansu, a gansu ai sha'awa a ji daɗi. Amma ba wai mutum ya zo ya bar matarsa a cikin muhala ba, ko akuya ce ka ɗaure ta baka ba ta ci da sha da kulawa, sai Allah ya maka azaba ballantana ɗan adam da za ka ajiye shi kana masa azaba. Da haka akwai gidajen da azaba azaba ake yi wa mata da yunwa. Wani ma da tai magana ya ce baki san hanya bane, ki fita ki dake nemo naki. Yanzu wannan daidai ne, namiji ya gaya matarsa wai ta fita da ji ta nemo. Akwai matar da aka ce me yasa baki zuwa makarantar Islamiyya, ta ce mallam ina ni ina Islamiyya, ai ni yanzu ba ta Islamiyya nake ba, ni yanzu ina ta Masara ne da dan abin da zan ba wa yara. Tace yadda namiji yake fita ya nemo, wallahi mallam haka nake fita, miji na ya sallama ni, bai da aiki sai dai dare ya zo ya kwanta kurin, kuma bai da kunya sai in yazo sai ya ce ina abinci da, kuma bai kawo ba ma abinci abinci, da yazo sai ya ce abinci. Tace wani lokacin har kicin yake shiga, tace ina mamakin sa, tace wani lokacin in muka yi sai in tattare ko ya saura da ni da ƴaƴana mu ci mu koshi, sai in ɗebe sauran in boye a karkashin gadona, yazo ya gama kada kadan kwanukan bi zai gani, in yayi magana ce babu. Yanzu haka za a yi rayuwar aure? Ba daidai bane. Akwai mazaje da suke wa matansu azaba da kaurace musu a shimfiɗa. Mutum ya guje wa matarsa, yanzu fa maza sai mutum shekara guda fa bai alakar aure da matarsa ba. Shekara ai ba wani abu bane. Akwai matar da ta ce min wallahi yau mallam rabona da shimfidar aure, na fi shekara 17. Kai mata suna da haƙuri, kuma an ce kar ta yi zina, an ce kar ta yi chatting da wasu maza, an ce kar ta kula maza, ga wani kuma ya ajiye ta yana mata azaba, shi kuma kwana yake yana hira da matan banza, ko kuma ya fita waje ya je ya biya buƙatarsa ga matan banza. Kai, akwai matar da ta kawo kukan cewa ta kama mijinta ta fita unguwa yana ɗauko mata mata yana kawowa. Wannan makotansa suka ce ke wanda baki san me kike, duk ran da kike fita unguwa fa mai gidanki yana zurubtu da ƴan mata. Akwai wacce ta kama mai gidanta da ƴar makociyarta, yarinya ce budurwa makociyarta mai gidanta kullun in ta tafi unguwa sai ya kira wannan yarinyar munafikar Allah ita kuma ta bashi goyen baya zo ilalata da ita kuma a kusa da gidan iyayenta duka wannan a gidan Bahaushe da Bafulata ne ake wannan zalincin da rashin mutunci so gaskiya ana zaluntan wasu mata a cikin gidajensu wani matarsa ba ita bace a gaban sa sam Allah ya sa masa sha'awan matan banza a waje so ku daina kaurecewa matan ku kuna azabtar da su kuna hana su haƙƙin su na shari'a kuna jefa su cikin halaka abu na hudu akwai masu dogon hira ba sa dawowa gida duk wannan zalunci ne na maza nake lissafawa dogon hira tana kuka tace wallahi malam tun da ya aure ni ban san haka yake ba bai taba dawowa gida ƙasa da 12 dare ba kullum sai bayan 12 wata ran 2 dare tace duk mutanen unguwa an rufe kofa an yi bacci ni ko ina nan ina zaman tagumi ina ta bugun sauro ina jiran mai gidana bai dawo ba wannan wani irin aure ne wannan wace irin sana'a ce yake wannan hira yake tafiya wajen abokanansa kawai ya manta da yar mutane baiwar Allah yanzu daidai ne ki aurar da yarki ga irin wannan mutumin kuma yana irin wannan halin fa sai ki ga can ya kyallaro wata budurwa wai zai ƙara aure da wannan dabi'ar fa ita kuma da yake yasasshiya ne ba ta da hankali ko bincike ma bara ta yi ba ta gane karfe nawa yake dawowa gida haka za ta je ta aure shi ita ma ta yi register a layin mulakanci wallahi cuta ne ga duk mace da take mai aure tana son mijinta ya dawo mata gida da wuri magaribar fari ki ga mai gidanki ki bashi abinci a zauna a hira da yara su yi bacci a kai su kuma ku hiran ku yi wasa da dariya shine rayuwar auren me amfanin miji bai zai zo ya yi miki bakin ciki ba me amfanin miji bai zai zo ya zauna ya tattauna da ke ba me amfanin miji bai zai zo ya zauna da ƴaƴansa ya san matsalolinsu ba wannan wani irin miji ne shi kullun kwanan duniya sai an yi bacci yake dawowa tace kuma idan ya dawo ya tarar kai bacci ya ta zagi yar wulakanci kullun sai dai yanzu in ta kwankwasa kofa kamar mai gadi kai ka jawo kanka daka as-sahr kharij al-bayt doguwar hira da ake a wajen gida wannan zalunci ne mai gida ya daina yi cuta ne ba yanda za a yi ka dauko mutun ka raba shi daga gidan iyayensa ka kawo shi gidanka kuma ba za ka sauke masa nauyin da Allah ya dora maka akan shi ba turbu da fuska akwai mijin da baya dariya a gidansa kullun ransa a turbune dariya tace amu dai ba maganin hakorinsa sai dai abokanansa dariya ko yara ba su abu yayi dariya a gidan shi wannan wani irin miji ne wannan sam ba abin da ya dame shi tace malam dai an ce ai ta hira da maza ka mu dai ba mu san irin wani namiji ne wannan ba tace tunda nake mai gidana ya zauna mu yi zaman hira da shi kana zama zai ce tashi ki tafi ɗakin ki shi ba a zama kusa da shi je ki ɗakin ki je ki tace ya maka koran kare akwai matar da tace wallahi idan ya shiga ɗakin tirakarsa ranar girki na haka zan zo in tsaya in ta buga kofar nan sai ne minti 15-20 mutumin nan bai bude ba wai ya shiga fa ranar girkin ta ne fa ya kule kofa idan ta buga ya bude sai ya ce me ita kuma sai ta ce zuwa nayi ka Allah sauki wannan ya wulakanta mata wallahi bai kyauta ba idan kuma ta ki zuwa ya ta zaginta ya ce ta zauna ba ta zuwa sai ya kira ta sai ya neme ta kaza kaza nace in yana miki wannan wulakancin ki zaman ki a ɗakin ki in kin gafa za ki iya in ko za ki jure wulakancin ki zo ki ta dukan kofar alqari'atu malqari'a kenan mai kwankwasa wama adraka malqari'a ki ta kwankwasawa har yazo ya bude ki shiga. Wato bana so ina gaya muku waɗannan abubuwan, wato za ku yi mamaki, wato saboda yara ƴan mata ma wanda ba su yi aure ba, kar a tsoratar da su. Wallahi yanzu wata cewa ta yi haka, za ka zo an ce kai wanka, kai kwalliya, ka gyara jiki, kai duk abin da za ka yi. Ta ce wallahi malam, ta ce idan ya zo yana jin na taɓa shi, sai ki ji ya duka put da ta sa hannu ta taɓa, sai ya daki hannun, kar ki sake taɓa ni. Wani dan wulakanci shi kuma mijin, ta ce ya sa kansa a nan, nima na sa kaina, sai ya juya kan ya sa kansa daidai kafafuwa na, ya jefo min kafafuwarsa daidai kaina. Akwai wanda ta ce in na hau kan gadon nan, sai ya dawo kan kujera a falo, sai ya ce shi a nan zai kwana. Akwai wanda ta ce wallahi ina kan gadon nan, sai dai ya kwana a kan sallaya a ƙasa. Yanzu akwai wulakancin da ya wuce wannan, wani wace irin kiyayya ce, wani irin gaba ne wannan? To wannan fa yana cike a cikin gidajen mata da mazajensu, wallahi wasu faɗa ne ba sa yi, saboda ba za ta iya gaya ubanta ba, ba za ta iya gaya uwanta ba. Gwanda-gwanda malami, ana iya kiran malami tunda a waya ne ba ganinsa ake ba a gaya mai. Kuma duk wani malamin da yake da'awa yana karantarwa, ku tambaye shi, wallahi sai ya gaya muku irin wannan ɗabi'un da maza suke wa mata na ƙaurace musu. Wannan zalunci ne, kuskure ne, kuma ha'inci ne, kuma cin amanar aure ne. Zaluncin maza bai ƙare ba, ya haɗa da adamul adli bainar zaujati, rashin yin adalci tsakanin mata biyu ko uku. Akwai namijin da in dai maganar adalci ne, to ba zai shiga aljanna ba, wallahi akwai su. Hajiya babu suna nan, in dai ba matan nan ta yafe masa ba, in dai ana shiga aljanna da adalci ne tsakanin mata, to wannan namiji shi kan ba zai shiga ba. Akwai matsoraci wanda in mace ta tsoratar da shi, sai ya je ya taimata abin alheri ya cutar da wata. Akwai wanda tsoron uwar gidansa yake yi, gashi da babbar riga da komai da kamala, yayi kwalliya, yayi ado, yayi mai, amma wallahi shirme ne, iska ce, uwar gidansa tana daka mai tsawa, sai ga gigi ce. Akwai matar da tace wallahi malam, idan mai gidana matarsa ta daka mai tsawa, wallahi yanda kaga yaro karami haka yake gigi ce. Nace banda sharri ba, tace wallahi haka yake. Yace tace tsawa matarsa take masa. Nace yanzu daman a cikin gidaje akwai mijin da matarsa za ta daka mai tsawa, kuma yazo ya mata da'a, me ake so, ya za a yi, wani abin za a kawo ne Hajiya? Akwai wanda kullun yazo dawowa sai ya buga waya, za a taho miki da wani abu ne? Bata tambaya ba fa, amma in yana ɗakin kishiyarta abu na dole ma baya bayarwa. Amma waccar in zai taho sai yayi waya dan yayi laifi, in ya dawo bai tambaye ta me za a taho da shi ba. Wataran ta ce a taho mata da soyayyen dankali da kwai. Wataran ta ce a siyo mata wannan abubuwan na bakin titi ban ƙararru. Wataran ta ce a samu mata na kan tukuba, kwantaccen nama da ya gasu sosai a kawo mata. Wataran ta ce ice cream take so mai shegen sanyi. Wataran ta ce yogurt take so na kaza. Amma waccar fa ko gida baya saiwa ya kawo mata. In ta ci sa'a ya mutunta ta, ya ga mai karas yana sai karas, ya ce kawo na 20, ya kullo ya kawo mata. Zalunci a wajen ciyarwa, zalunci a shimfiɗa. Idan ya zo ɗakin wance, ɗakin bacci ne kawai, wance kuma yana ɗakin ta, ɗakin sha'ani ne. Idan ya zo gidan wance, ta wasa da yaranta, ta kawo musu abin sha'awa, ita ko wancan tsakaninsa da yaranta duka, sai ranƙwashe, dan uban ka ba na hana ka kaza ba, yayi ta dukan ƴaƴanta ita ma ya zazzage ta aikin sa kenan bai da adalci a wajen sutura bai da adalci baya iya sayo kaya yayi adalci tsakanin matan shi ya cika wa wancan kitchen dinta da kayan marmari da kayan abin sha'awa waccar kuma ya batta cikin yunwa da talauci ya ba wa wancan kudi yace je ki sayo takalmi kaza in kawarki kishi yake ta yi magana kice yayanki ne turo miki kudin kuma ƙarya yake shi ya bata kudin wai yau maza hatta kai ga namiji sai ya ware wata mace yana bata kudi saboda ya fi son ta ko yana tsoranta ta je ta sayo abu kiga kishi yake tana ta canja atamfa da takalma idan kin yi magana sai tace yayana ne ya aika mu kuma ƙarya take sun hada kai ne da mai gidan kina zari ido ke ma haka kike yi Allah shirye ki duka wannan zulm ne suwar ne na zulmu zauja zaluntar mace da ake a gida kun tara wa matan ku hawan jini kun tara wa matan ku bakin ciki da bacin rai kun hana matan ku zaman lafiya a gidajen su kullum matar ka tana zubar da hawaye akan wulakancin da kake mata da tozarta ta da kake yi huta huta saboda haka je kai magana sauri mana saboda haka waɗannan abubuwa duk da ake faɗa abubuwa ne da kowa ya sani suna faruwa dan haka muna faɗa ne dan saboda wanda yake da hali irin wannan da ɗabi'a ya tuba ya canja sai an canza wutar bata da ƙarfi don Allah iyaye na mata wannan abun ba sa yi mazajen banji ba to Allah ya kare ku yana daga cikin zaluncin da maza ke yi wa maza a mata rashin tsafta na kawo shi a babin zalunci saboda me ita mace dole ta yi hakuri da mijinta ko mun kazantar sa wallahi wani namijin in ka hadu da shi a masallaci ku yi hakuri ba za ka sake yin sahu da shi ba amma abinda zaki mamaki da wannan dattin da doyin da warin a haka yake zuwa ya zake wa matarsa yanzu an mata adalci wani namiji in kaga bakin sa yanda yake ya lalata bakin sa ba za ka ce mai aure bane amma da haka matarsa take fuskantar sai ki mamakin wai wannan matar ya take rayuwa da irin wannan mutumin ai bai kamata namiji ya lalata bakin shi ba ina asuwaki da shari'a ta ce ai in za a yi duk alwala in za a yi alwala sai an goge baki ina garbeji yadda ake da ita a gari duka akwai matar da tace wallahi malam mai gidana safassa in ya dawo ya cire a falo falon ba zai zauna ba safassa ta kafa don yana iya sati biyu bai wanke safar ba tace in ya jefar da safan nan a karkashin kudera wato ji zaka kama wani kullin daddawa ne aka zo aka ajiye maka wallahi bai zauna ba tace rigarsa ko har wani kabar-kabar take saboda tsabar gumi tana wani fari-fari tana warin gumi namiji in ya sa kaya yayi gumi kayan wari yake yi amma baya mutunta ta me zai ce ina da alaka da wata mai mutunci bari in gyara jikina saboda iyalina ba in ma kazami ne kai ya kamata ka zama mai tsafta saboda hakkin iyali ba daidai bane ana ta fada wa mata ana ta jin kunnan mata cewa ku zama masu tsafta saboda kar ku cuci mazajen ku amma wallahi akwai mazajen da suna cutan matansu annabi ba haka yake ba ya zo a riwaya manzan Allah ko gida ya shiga ya fita ko gidansu ya shiga ya fita in zai dawo sai ya yi asuwaki ya goge bakin shi ya zo a riwaya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama guminsa turare ne gumi in guminsa ya zuba wallahi turare ake da shi saboda tsaftarsa amma mu yau mazajen mu haka suke wani namijin fa bai isa yayi wa ɗansa duka saboda bai wanka ba akwai matar da tace wallahi sau 10 sha zaka dauko ruwan wanka da brush makilin ka aje mai a toilet tace sai dai ka je put yayi waje ya fita sai dai ka dauke ruwan har yayi sanyi makilin din sai dai ka ganshi a gurin har ya bushe akwai wacce tace tsakani na da shi da wanka sai dai na janaba in kaga ya watsa ruwa to wankan dole ne wankan janaba shi ma kuma da buta yake ta da dotti kenan da yaje ya watsa ya kakaf ya tattaso da ci sai mai da riga kiga mutun yana ta dankarewa kamar lalle ake makawa jikin mutun da dauda ba daidai bane gashi jiya ma wata ta aika mana tace ita kan nata kayan wankan janaban ma baya yi a haka kuma take tare da shi ku koya wa mazan ku tsafta zaluncin karshe shine zaluncin waya a gida waya a gida rashin adalci wa mata dangane da mu'amala da waya yau maza sun wayi gari wayoyin su sune matan su duk wanda Allah ya hore mai yake da babbar waya to na tausaya wa matarsa gaskiya koda ko matan malami ce sai dai addu'a dannan waya namiji zai iya yin awa uku kafin yayi bacci yana duba waya yana dariya wa screen din wayarsa amma wallahi ke ba zai awa uku yana miki dariya yana yayi miki baki ba wata ce ah mai gida ko dariya babu to mahaukaci ne ni zan zo in ta miki dariya ita wai so take ta daga hago ta danga hakorinsa a dan yi refreshin yace shi ba mahaukaci bane bai zai zo ina mata dariya ba sai dai fushi ina kira ga maza ku ji tsoron Allah ku saukaka wa matanku idan kun shigo gidajenku ku ringa ajiyewa wayoyinku dan Allah ku kula da iyalinku suna da aiki akan ku ina kira ga maza kada ku bari wayoyinku su zama dalilin da za ku cutar da iyalanku a cikin gidajenku ina kira ga maza masu aure don Allah kada leke-leken waya da dube-duben waya ku cusa wa matanku bakin ciki su kwana suna kuka ina kira ga maza ku sani cewa wayoyinku ba su ne matanku ba kar ku mai da wayoyinku kishiyoyin matanku ina kira ga maza ku tausaya wa iyalinku idan kun shigo gida kuka biya bukatar ku da wayar ku da Allah ku aje sai a fuskanci iyali kuma ai zaman hira da ita a tattauna da ita wani fa ko abinci yake ci ga loma dai anan ga hagu tana magana a gefe yana yana duba waya ina ji ke dai ke magana ina ji wallahi bai da lokacinta ga masu video call da ƴan mata a gaban matansu video call ya daga wayansa yana yarinya budurwa ta caba kwalliya ta cire dan kwali tana waya da shi a gaban uwar gidansa a gaban matarsa saboda wulakanci ke kuma da yake ke ma mutumiyar banza ne ba kirki bane da ke ki rinka kiran mai gida yana gidansa ke ba mace bane ke baki san darajar aure ba ke baki san mutuncin aure ba ke baki san haƙƙin aure ba yaya zaki rinka kiran sa yana gida gaban matarsa ke wace irin mata ce ke in kika yi aure aka yi miki haka zaki ji dadi shi yasa kuke kullu tsiya kafin ku yi auren kuma bayan kun yi auren an zo an rama abinda kuke ku zo ku kama suka da zargi ke ma haka kika yi wa wata kafin ki aure ko haka wani ya dake kafin ki aure ƴan matan zamani mayu jarababbu su suke neman mazan ma yanzu da wayar ma bini wani yace wallahi a rana ɗaya sai ta mun miss call 47 nace ka hadu da cingam kenan makale mata na ne mata kenan Allah ya sauke wai soyayya ta gama bige-bigen waya ta zo ta gana masa azaba bayan ya aure ta wani namiji zai yaudaru da wai 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 buga waya dalin wallahi nayi misin dinka ƙarya kike yi so kike ya fudda ke daga titi ya kai ki gida ki kama mai bala'i dalin dalin ki sani yana da wata dalin din da tafi ki wallahi yana da suwitin sa a gida kwarai kuwa a hada wani dalin da suwitin sa kina shirme kina rashin hankali kina bude baki kina fadin kalmomi na fitina yana gaban matarsa yaya za ai ku zaman lafiya bayan ya auro ki akwai matar da tace malami na gaji wallahi sai na kira ta na zazzage ta nace in kin mata zagi ɗaya biyu baki laifi ba amma kai ya wuce haka to ai wulakancin yayi yawa tace ta takurawa mijina sai ya dawo gida bini-bini in na ga miss call sai da in ga sunanta ni ba za a bani na shakata da mijina ba ni ba za a bani na hira da mijina ba ni ba za a bani na shakata da mijina ba wataƙila bazawara ce ta kashe aurenta a wani gidan yanzu ta zo ta makale wa wani za ta zo ta kashe auren wata halinku ya kuma ta ku kanku ba ku da kirki da yawa daga cikin ku ba ku fiye kula da haƙƙin aure ba duk wacce za ta aure mai aure dan Allah budurwa take ko bazawara ina baki shawara da shi zarafe duk wacce wani yake neman ta in mai aure ne ki ce da shi ranka ya dade ni mace ce na san darajar mata kuma kana son matarka na sani kuma ni ma kana so na amma ka bari in kiyaye haƙin matarka kan na shiga haƙin ta a haba ke ko me a ciki ai ba damuwa haka zai ga miki munafikin Allah ƙarya kuma yake miki ki ce gaskiya bana so mu rinka waya da kai lokacin kana gaban matarka saboda ni ma in nayi aure naga kana haka bazan ji dadi ba sannan kuma text message idan ka san matarka tana duba wayarka to baki nayi ba ina da text message na daukan hankali ina da text message da zan sa ka ji dadi amma tunda matarka tana daukan wayarka bai kamata ina tura sirri na wata tana gani ba kuma zan tayar mata da hankali kai hakuri mu rinka magana ta baka kawai yanzu ke ba ke rawayo akwai namijin da kike neman sa ƴaƴan sa maza suna daukan wayar sa suna sa masa credit akwai namijin da yaran sa ƴan mata suna rike masa waya su kai masa mota ko su duba masa ko su cire masa wani pin ko wani abu yanzu daidai ne ki je ki ta tura hotunan ki ƴaƴan sa suna gani kin yi tsarara kin tura masa dan sa ya gani zamani ya canja ya kamata ku zama wayayyu masu basira to yawanci ku ƴan mata da zawarawa da kuke waje ku ne kuke tada hawan jini da tashin hankali da balahira da rashin zaman lafiya a cikin gidajen aure na matan aure saboda mazajen suna neman ku ballantana yarinya budurwa ke da ke miskiniya baki ma san kamun ludayin auren ba in kika yadda kika bakanta wa uwar gidanki kafin ki je wallahi sai ta rama za ta miki gashin da masara sai ta fi ki jin dadi za ta ce ai kafin ta zo ta mun azaba akwai yarinyar da aka aure ta budurwa ce karama ta aka aure ta da ta shigo gidan uwar gidan ta hade mata kai da ita da yayanta tana fitowa tsakar gida sai a ce me ya fito da ke fita da Allah shiga dakin ki zauna ba auren gidan zaman aure kika zo ba zauna a dakin ki nan tsakar gidan ba naki bane namu ne ƴaƴan mai gidan da uwar gidan suke gaya mata yarinyar sai da ta kwashe watanni wallahi kullun tana daki in kin ga ta fito waje to a gindin famfo ne wanke-wanke za ta yi ko kuma za ta fi makarantar islamiya amma ta zo tsakar gida ta zauna wai wai gidan mijinta wai an auro ta a tsakar gida na uwar gida ne tsakar gida na uwar gida ya zaki haka kuma jarababbiya ta makale wa mijin tana son sa shi kuma in ya tafi baya dawowa sai dare dan haka haka tana nika a daki kullun da mafifici fa 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 tana ta fama an hana ta fita yanzu akwai wulakancin da ya wuce wannan dan haka ki yi addu'a kada Allah ya kai ki wajen uwar gida muguwa uwar gida mai tsananin wahalarwa kenan duk wacce ta kulla tsiya ta yi rashin kirki kafin a aure ta to ba ta san me za ta tara a gidan ba wallahi akwai yarinyar da an yi aurenta ta zo ta ce mallam saboda wulakanci idan na shiga wanka wallahi ƴaƴan kishiya ta suke zuwa su tura kofa su bude sai yaro ya zo a matsayin kawai wai ba kowa ta ce daman ban ɗakin namu kara kofar ake yi
tace wallahi sai dai kaga yaro sai turo sai huhu kai maza maza ta rungume bokiti wulakanci kin san me yaran da gangan suke din su wulakanta tai bakin ciki ta bar gidan uwarsu take zuga su tace malam kofar ban ɗakin mu a sama take kasan abu da yake tace wata ran kawai sai naga wani yaro a cikin yayan kishiya ta ya sunkuya haka yana lekawa haka duk wannan ba gidan bahaushe ba fulata ne ake yi muna ga muku wannan ne saboda ku san irin yadda gidajen ku suke ku gyara shine kawai haza wassalam Allah gyara halin mu Allah gyara dabi'un mu Allah ya sa aljanna mu komar mu abinda na faɗa na daidai Allah ya mana afwa ya bamu ikon aiki da shi abinda nayi na kuskure kuma Allah ya rangwanta mu ya sa aljanna mu komar mu duka gobe zamu tashi cewa wato mijinki ya gaya miki ke kuma dan shi ma yana da haƙƙi a kanki walahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf wal rijali alayhinna daraja wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.